بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه daya ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 Hijriya, wanda shine ya dace da 18 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya. Zamu dora kan karatunmu na Mukhtasar Zadul Ma'ad da Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatul wasi'a. Wanda yau muna darasi na 77, darasi na 77 muna magana akan shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dangane da wato cin abinci da ambaton Allah a wajen cin abinci din, da kuma illar rashin ambaton Ubangiji akan cin abinci. Mun karanta hadisi a satin da ya wuce, riwayar Nana Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin abinci tare da wasu cikin sahabbansa mutum 7, a mutum 6. Sai wani mutumin ƙauye sai ya zo cin abincin kawai ya cinye daga yin loma biyu, ya cinye abincin mutane 6 fa suna ci suna ɗan tabawa, amma shi da ya zo loma biyu ya buga ya ƙara da abincin gaba da. To kaga wannan ya zo da matsala kenan. Shine Annabi yake cewa amma innahu law samma lakafakum, da mutumin nan yayi bismillah lakafakum, to da abincin ya ishe ku. Kenan wannan yana nuna cewa rashin ambaton Allah a wajen cin abinci yana ragewa abinci albarka. Kin ambaton Allah in za a ci abinci yana cirewa abincin albarka. So wajibi ne ya zama mu musulmi idan za mu ci abinci to mu rinka ambaton Allah ta'ala. To amma iskalin anan shi ne, kenan rashin ambatar Allah da ɗaya bai yi ba a cikin maciya abinci da yawa yakan iya yin tasiri wa sauran mutanen. Kenan in kuna ci abinci ko 4 ko 5 ko 6 a cikin ku wani sai bai yi bismillah ba, ashe zai iya cutar da ku? Kenan zai iya cutarwa ta wani gurin kuma zai cutar da kansa sosai sama da yadda zai cutar da mutane. Za mu yi bayani insha Allah. Malam yace wa malumun annabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabu sammau, wa lihada jaa fi hadisi Hudhaifata حضرنا طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ثم جاء عربي فأخذ بيده فقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله وأكل. ولكن قد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده ولكن الجارية ابتدعت. riwaya ta zo kamar yadda akai bayani cewa shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah ko shakka babu Annabi bai zai ci abinci bai bismillah ba sallallahu alaihi wasallam su ma kuma sahabbai sun yi bismillah ya zo a hadisin Hudzaifa yace mun halarci cin abinci hadarna ta'aman mun halarci cin abinci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wata jariya wato wata yarinya ta zo ka anna tutfahu kamar an gizo ta tana zuwa kawai sai ta yi kokarin ta sa hannunta a cikin wannan abincin fa akhadha rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadiha ko yadaha annabi sai ya danke hannunta sai ga wani mutumin kuma ya zo shi ma ba a yi mai bismillah ba ba a yi komai ba kawai shi ma ya zo zai jefa hannunsa aka ga ya fara naɗa rigarsa zai sa hannu a ci abinci da shi ma manzo Allah ya daɗa cafke hannunsa ya riƙe hannunsa sai Annabi ya ce inna shaytana yastahillu ta'ama Allah yadhkura ismallahi alayhi lallai shaitan yana halatta wato abincin da ba ambaci Allah ba ya halatta wa kansa abincin da ba ambaci Allah ba yace wa innahu jaa bi hadhihi al-jariya liyastahillaha shaitan ne yazo da wannan yarinya dan ya halatta wa kansa cin wannan abincin shaitan ne yace shi yasa na rike hannunta bayan Annabi ya rike hannunta sai kuma ya sake turo wani mutumin shine wannan a arabi din liyastahilla bihi shima dan wato ya halatta wa kansa cin wannan abinci Annabi ya ce fa akhadtu bi yadihi shima na damke hannunsa na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa yace inna yadahu lafi yadi ma'a yadayhima hannunsa yana cikin hannuna tare da hannayensu guda biyu din ma'ana Annabi ya danke hannun riwayar Imam Muslim da Imam Abu Dawud kaga wannan yana nuna cewa sai mun yi da gaskiya a wajen cin abincin mu kiyayyarda shedan yake da ita a gare mu wallahi bai kyale mu ba hatta wajen cin abinci sannan ya ambaci sunan Allah shi Annabi wa aka ne ci abincin sai dai za a iya cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yakun wato wada'a yadahu Annabi bai sa hannunsa ba ainihin mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sa hannunsa ba bai fara cin abincin ba ita wannan dai ita ne ta fara wato sanya hannunta za ta ci wannan abincin dan kada a ce Annabi yayi tarayya da shaitan wajen cin abinci tunda duk abincin da aka zo cinsa in dai ba a bismillah wato tare da shaitan aka ci kai Allah ya mana afuwa mana Allah ya yafe mana kawai ka tuna duk wani abincin da ka zo cinsa in dai ka tuna ba ka yi bismillah ba to alƙawari ne tare da shaitan ku ci kwashe albarkar ciki ya kwashe amfanin ciki ya kwashe kaza ya kwashe kaza ya kwashe kaza da cikin wada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana idan har zamu ci abinci to mu yi kokari mu ambaci Allah a cikin yanayin cin abincin nan mu ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kada mutum ya kaurace wa Allah a ko ina ne hatta abinci da zaka ci zaka kaurace wa Ubangiji ta'ala sai ka kira Allah baka da wani lahaza da baka da bukata Allah wannan musulmi kenan amma abun tausayi wallahi malam idan ka ga yanda ake mu'amaloli waye ma yake tuna cewa yau zan ci abinci barin ambaci Allah sai wanda Allah ya zaba in za ka sha ruwa sai ka ambaci Allah idan za ka ci abinci sai ka ambaci Allah kuma kana bukatar ka samu albarkar abinci amfanin abinci da albarka dake cikinsa don wani abincin idan ka ci sharri zai zama a gare ka wannan kenan to sai matsalar mai da sallama da gaida mai atishawa mana yake cewa wa amma mas'alatu raddi salami wa tashmiti al-atifi fafihima nazarun akwai ta cewa yace wa gad saha anhu sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum fahamida Allah wa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yashmita ya tabbata daga annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana fada cewa idan dayan ku yayi atishawa sai ya gode wa Allah to hakki ne akan dukkan musulmi da ya ji shi ya gaishe shi an shambita wannan hadisin bukhari ne mun rawaito shi a cikin al adabul mufrad ra abi huraira duk wanda ya atishawa aka ji ya ce alhamdulillah ko ba dan unguwar ku bane to kace yarhamukallah dan kada kace sai ka san shi wa in sallima idan kuma aka yi mutum sallama to alhukumu fihima duk dai hukuncin ɗaya ne fal farqu bainahuma wa bain mas'alati al-akl zahirun bambanci tsakanin su da matsalar cin abinci a fili yake fa inna shaytana innama yatawassalu ila musharakatihi al-akl shaytan yana yin tawassuli yayi tarayya da mutum a wajen cin abinci fa idza samma zayyarahu inka ainihin wato ambaci Allah to ka juyar da shaytan ka canja masa wato masari ka canja masa inda zashi tunda kana ambatan Allah zai bar wurin sai ce qultu musharakatu shaytani lahu wa tabqa almusharakatu bainahu wa baina man lam yusanni yanzu anan mutum uku suna cin abinci bi sun yi bismillah ya bai bismillah ba yanzu ya za a yi sai aka ce wanda bai yi bismillah nan ba shi din shaidan yana tare da shi a gabansa a inda yake cin abinci din shaidan yana tare da shi su kuma da suka ambaci Allah tunda dai kowa gabansa yake ci to su Allah ya kare su daga sharrin cin abinci tare da shaidan amma wannan wanda shi bai yi bismillah ba to wato shi a karan kansa zai cutu sannan babu magana cewa idan mutum yayi hamma bai wato bai ambaci Allah ba shaidan yana tare da shi ko kuma yayi atishawa shine abin da yake so ya mana bayani dazu a farkon wannan paragraph din kenan yace matsala guda biyu ce na cin abinci daban na wannan wato daban haka kuma hakki ne akan musulmi ya gaida dan uwansa yayin da yayi wannan atishawa din hakki ne haka kuma abin da ya shafi mayar da sallama mai cin abinci zai mayar da sallama zai mayar da sallama mai cin abinci dan uwansa ya atishawa zai gaishe shi zai gaishe shi tunda ai ba sallah yake ba da za a ce an hana shi cin abinci an hana shi ambaton ko an hana shi magana a nan gurin afwan da ya ce akwai gyara a nan fa inna shaytana innama yatawassalu ila musharakatihi al-akl shaytan yana yin amfani da dama ya tarayya da mutum ya ci abinci tare da shi idan bai ambaci Allah ba amma fa idza samma ghayrahu ba ghayrahu mani fa idza samma ghayrahu qultu musharakatu shaytani lahu wa tabqa al-musharaka bainahu wa bain man lam yusanni idan wanin ka yayi sallah yayi bismillah din to shikenan kenan kai ka kubuta daga tarayyar shaidan din shi kuma ya koma kan wanda bai ambaci Allah din ba to sai ko maganar shari'ar annabi akan shan abin sha wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza shariba tanaffasa bil ina'i thalathata anfasin an rawaito cewa idan annabi ya zo zai sha ruwa sallallahu alaihi wasallam to yana yin numfashi guda uku ya kurba ya kurba ya soke numfashi. Daya ya kurba ya kurba ya soke numfashi. Biyu ya zana kurba ya kurba ya soke numfashi. Uku salatata anfasin yahmadullah, duk soke wanda in ya kurba kurba ya soke sai shi alhamdulillah. Fi kulli nafasin, dukkan numfashi da yayi sai ya ce alhamdulillah. Kenan anan sallallahu alaihi wasallam fi akhirihin, a ƙarshe kuma sai ce alhamdulillah, kuma du a ƙarshen shan ruwan. Kenan nan yana so ya nuna mana inda zai sha ruwa mai yawa to yana amfani da salasatu anfas, numfashi guda uku, ya sha ya sha sai ya sauke sai ya yi wa Allah wato godiya. Fi kulli nafasin, sannan na biyu ma haka, na uku ma haka, na ukun kuma sai ya daɗa yi wa Allah godiya, ya yi wa Allah shukuran alhamdulillahi wa ashkuru, alhamdulillahi wa ashkuru. Wannan ita ce shiriyar annaba akan shan ruwa. Amma akwai ɗan kurɓa guda ɗaya da mutum zai yi, ba cewa akai duk ƙarancin ruwa da mutum zai sha sai ya yi wannan numfashi ukun ba. Akwai wanda ɗan kurɓa ne, wannan ba laifi, amma akwai mai yawa. Yanzu kamar roba ta ruwa da za ka sha ne, to yana da kyau ka raba ta kashi uku, numfashi uku. In ka sha ka sha ka sha sai ka sauke kai hamdala, in ka daɗa sha ka sha ka sha sai ka sauke kai hamdala har zuwa uku. In kuma ka ƙoshi a biyun ma ya isa, in ka ƙoshi a biyun ma ya isa. Wannan shine abin da annabi ya karantar. Ya ahlus sunna, ya masu bin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, karkarena ko yaya in an ce annabi yana yin abu, ko yaya yi kokari ka kamanta, yi kokari. Abdullahi dan Umar aka ce tafiya yayi, wata rana ana tafiya da shi, mun sha karanta hadisin da ku, ya ga ya je wani guri suna cikin tafiya, kawai sai ya tsaya, aka ga ya dan kwance wannan sai ya tsuguna kamar zai yi bawali, amma kun ba bawalin yayi ba. Sai aka ce ya aka yi, sai ce eh ya tuno ne wata rana suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ya ga annabi ya tsuguna a wannan gurin. To shine yanzu shi ma da ya zo zai wuce dan ya yi koyi da annabi, a sa cikin masu bin annabi alayhi salatu wassalam, sai ya tsuguna a wannan wurin dan Allah ya rubuta shi cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To mun karanta da ku shiriyar sa, in zai kwanta bacci abinda yake yi, zai shiga masallaci shiriyar sa, abinda yake da safe, abinda yake na addu'a da yamma, abinda yake in ya karanta Qur'ani, abinda yake kaza, har mun zo kan magana abinci da kuma abin sha. Sannan cikin ɗabi'ar da aka ruwaito annabi yana da ita, shi baya aibanta abinci. Kamar jama'a me aibanta abinci? Idan an ce aibanta abinci me ake nufi? Na'am, kushe abinci. Amma mutum ya ce, kamar mutum ya ce me? Ba gishiri ba, akan mukalla ba kushe abinci ba ne. Kai gishiri da ake neman tsari da shi, abincin da ba gishiri ai ya fi lafiya. Na'am, abincin da bai maka ba, to bai maka ba ka yi magana, sai ka yi magana shi ne aibanta. In bai maka ba kai shiru, ai baka aibanta ba. Ka ce da Allah wannan kamar da ba sa cin tuwo, ba haka ba ne. Na ce aibantawa, kin ci fa daban ba aibantawa ba ne. Na'am, kamar mutum ya ga abincin, wannan abincin bai da kyau, amma fa ba wai abincin da aka munanta dafa shi ba. Yanzu zai iya yiwa mutum ya yi cefanansa mai kyau, matarsa bata iya abincin ba, bata dafa shi da kyau ba, yayi fada akan ba a dafa ba, ba shi bane. Kamar ka aibanta tuwo ko ka aibanta shinkafa da miya, ko ka aibanta tuwon dawa, ko ka wulakanta, ko ka zubar da shi, ko ka ce wa zai ci wannan. Ina fatan kuna fahimta. Na'am.
Ko shinkafa yar Hausa.
Kamar shinkafa yar Hausa. Ko ya ce ba zan ci kaza ba, na fi karfin kaza, ya aibanta. Wannan ma yana ba mu labari cewa wani bawan Allah ne babban attajiri, wata rana ya je gidan wata ƴar uwarsa mutumiyar ƙauye talaka, tana murna babban alhaji ya kawo mata ziyara. Ta shirya abinci, ta tare shi da shi. Abincin da ta tare shi, sai ta masa shinkafa da wake. Yana zuwa aka kawo mai abinci, ana buɗe ga shinkafa da yake, shi ce subhanallahi, yace wancan wannan wani irin abu ne, wannan wani irin karanta ne wannan, shinkafa da wake. Allah sauki, Allah sauki, Allah sauki, ya za a ci shinkafa da wake, an dauki Allah sauki, Allah sauki, ba zan ci ba. Yayi ta fada, yayi ta fadin maganganu. Ita kuma shinkafa da waken nan tana ganin da ƙyar ma wata kira, ta samu kuɗin waken, da ƙyar ta samu kuɗin mai, ta samu kuɗin yaji, ta samu kuɗin waye, tana mai. Ya ce yaya Allah ya rufa mun asiri za a kawo mun shinkafa da wake. Haka ya ce. Ya ce a cikin ya wuce layin shinkafa da wake ake. Muna fatan Allah kawo kai lokacin za ka ci shinkafa da wake. Ko garau garau. Shi manzon Allah baya aibanta abinci, inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kawai idan ya zo, in yana sha'awa sai ya ci. Idan annabi ya ga abu baya so, sai shu. Ya kamata mu samu wannan tarbiyya. To ba ma wannan ba, yanzu abin da yake faruwa mallam, kaga yadda wannan hadisin zai mana amfani a gidajenmu, yaranmu da kike gani, wallahi akwai abin da in ka dafa, aka dafa shi a gida, ko da ba su yi zage-zage suka yi surutu ba, to za a bar shi ne a gidan birni ba. Yaran birni haka suke. Idan aka dafa wani abun a gidan, ba za su ci ba, saboda an sabar musu da wani nau'i na abinci na daban. So amma in an yi wani abincin da talaka yana cinsa, to su ba za su ci ba. Wani ma kuka zai ta yi, me yasa? Saboda an ba shi wani abinci mara daɗi, mara kyau. Wani kuma zai ta surutu a gidan, yayi wa uwar surutu, yayi wa abincin surutu, yayi wa kowa ma surutu. To kaga wannan muguwar tarbiya ne, kada mu bari ƴaƴanmu su gino akan wannan. Duk abin da aka yi a gida, ku koya matanku, yara su ci. Idan yaro ba zai ci ba, to kai yayi magana, ya zai sha yunwarsa, kuma dan Allah kaka bashi ko kobo, ya je sai wani abu kaka bashi, kace in za ka ci ka ci, in ba za ka ci ba ka bari. Yanzu ka ga wannan tuwon da kake gani, tuwo ka gani, tuwo ko akwai bawan Allah da na taba bashi garin masara mai kyau, ni ina ganin lamba ɗaya ne na bashi, sai ya fashe da dariya. Kuma dan uwa ne fa ana tare shi, dan garin nan baki karkace wani abu na dan uwa ne, sai dariya ce mallam ai bana cin tuwo ai. Yace ai yanzu gidana aka tuka tuwo, sai dai kwanaki ba wanda zai ci, matar gidan ba za ta ci ba, ƴaƴan ba za su ci ba, ce ni ma wallahi ba na ci. Na ce to sai me kake ci? Shinkafa, taliya, indomie, makaroni, wane ne, wane ne? Ka duba mallam, wata irin rayuwa ta daban. Ba fa cewa ba shi da lafiya, yana da larura ba, a'a, shi kam ya rena alƙadarin tuwon ne. Ni kuma sai nake mamaki, ni a iyana wa gajeren tunanin dan adam da muke rayuwa da shi dan Najeriya, har ya zagi tuwo ko ya wulakanta tuwo ko ya ce wai kaza da sauransu. Na taɓa ba ku labarin wani ya je neman aure, shi ma yarinya ce ya zo neman aure, cikin shari'in da ta kama masa ce to ita ma ba ta cin tuwo, kada ya kuskura ya mata magana tuwo a gidanta. Menene tuwo? Garin alkama, garin masara, garin dawa, a tuka shi a yi masa miya mai kyau, ko da nama ko ma nama, wallahi ba abincin da ya fi shi. Kun ji na yi rantsuwa ko? Yawwa, ko ka fara ba zan yi ba. Lafiyayyen abincin na hakika, na gaskiya, kuma na san likitoci za su taimake ni. Bare kuwa to ba za ki cito wata ce wallahi ba ki cito ba ce to yace ni kuma gaskiya ina da alaka da shi sosai din ni da shi ma na tashi yace ita a gidansu ma ba su ma san da shi ba kyamar sa ma suke yi daga nan ya hada kayan sa ya kara gaba yazo ya nemi shawara nace wannan kuma matar ka bace sai dai in kai ma baka ci amma ka je ka auro matar da bata cin wannan abun kai kuma kana da bukata kaga ita fa za ta ja ka kenan duk yanda kake sha'awar sa baka isa ka kawo mata ka je ta tuka ma bara ce ba kuma shi gaba ce ta iskanci kurin da rashin mutunci kar ka dauka wani ba ni sunan shi wani wadata ne yar mawadata ne ko na wallahi ita talakawa ce kawai samun guri ne kawai da miƙe gaba shi sa suke ga sun za gan su kamar iska za ta ture su amma maciyin tuwo duk wanda yake cin tuwo lafiyar sa ma daban ne wallahi ko mangare kai mai cin tuwo ko kafada ko hada yadan taba ka za ka ji wato turin da ya maka mai nisa ne saboda yana da ƙarfi a jikinsa Allah nake gaya muku wannan shine gaskiyar magana to ba fa cewa nayi haramun ne a kicin tuwo ba yanzu muna magana ne akan aiban tashi din amma ra'ayi ne mutum zai iya cewa bana ci yanzu wani zai ce baya cin shinkafar ma shi baya ci ko da yake da wahala a samu wanda baya cin shinkafa sai wanda likita ya hana shi ko ba haka bane ba wani kuma za ka ga shi baya son miyar kaza ba ɗabi'a ce wannan akwai ta ban kore ta ba watakila in ya ci zai rashin lafiya watakila yana tayar masa da zuciya wannan ba shi nake magana ba a sukar abin da kaskantar da shi ya za a ce na ci kaza ya za a ce na ci kaza to wannan annabi baya yi alaihi salatu wassalam kuma musulmi kar ku yi wa ma aba ta'aman qattu kwata-kwata annabi bai taba aibanta abinci ba bal in karihahu tarakahu in yaki sai ya bashi kenan shi kansa annabi yakan iya ganin wani abincin yaki kamar yadda kai ma zaka iya ganin wani abincin kaki ko wata kila an dafa shi da kazanta ko kuma kana ga da kuwarsa ba ta yi ba ko kuma a dabi'ar ka ba ta san wannan yanzu wani ka ga rayuwarsa gaba ɗaya baya cin kayan ciki saboda yana kyamar sa ya za a iya ga tumbin nan ana tatse shi ana zubar da wani abu kuma yazo a dafa mai ya ci baya iya ci ko ba haka bane ba kaga wannan dabi'ar sa ne amma ba wai ya aibanta shi ba kawai dai baya wannan ra'ayin sa ne kuma kaga ba za a hana shi ba kamar yadda zaka ga wani baya shan koko amma yana shan kunu na gero amma baya shan koko wani baya cin tuwon kaza amma yana cin tuwon kaza wannan duk akwai shi ba a hana mutum ba a ra'ayi yayi amma suka da aibantawa shi muke magana da nuna ni na fi karfin kaza ya za a yi ma a ce kaza wannan ba daidai ba ne kuskure ne wa sakata wani lokacin kuma sai ya bari sai ya shiru ba zai ce komai ba saboda ya san abinci ba a aibanta shi an faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasa a garin nan shahararru kuma 'yan siyasa a ƙasar nan an yi wata jam'iyya mai hoton masara wata rana 'yan siyasa wai saboda adawa ta siyasa a wancan lokacin a shekara aka yi ta ɗaukan masara ana ɗaure ta ana janta a ƙasa saboda ai hoton jam'iyyar masara ce wasu ma suka yi ta ɗiban buhunan masara suna zubawa ana ta watsar da masara shi wannan ɗan siyasan sai ya ce to ku lalle ina tabbatar muku tunda kuka zubar da masara kuka ja ta a ƙasa to masara ku sai ta ja ku a ƙasa yanzu masara ba ta ja tana jan mutane a ƙasa tana jan mutane a ƙasa a ƙarkuwa neman da ake ruwa a jallo yawwa to watakila ko sirrin shine an ja ta a ƙasa a wasu shekaru da suka gabata kenan kuma malamai suna cewa duk wanda ya wulakanta abinci to ku ba shi lokaci kafin ya mutu sai abinci ya wulakanta shi sai abincin ya zo ya gagare shi ko ruwa ne kake wulakanta ruwa kake barnar ruwa kake zubar da ruwa to za ka zo wani lokacin da neman ruwa na alwala ma sai ya zama maka bala'i a rayuwa wannan wai alkawari ne suke faɗa kafin ka bar duniya sai ka gama da wannan masifa. Duk yanda mutum ya ga abinci yake zubar da shi ko yake wulakanta shi, kamar yanzu irin wanda suke bari mata suna almubazzaranci a gida, saboda Allah ya muku wadata, ana neman abin da za a ci, amma mace ta zo daga wanke shinkafa sai ta zubar da wajen kwata na kwano guda, duk ta zubar da shi. Duk wanda aka ta danyi baki-baki kawai sai a zubar da ita, ba za a burje ta a gyara ta ba. A zubar da ita, kaga bolar gidan mutum da shinkafa, ko kaga kwatar gidan mutum shinkafa ko taliya, in an rage sai a sa mata ruwa kawai, me kwan a wanke, a gyara, a shanya ta, a ba wa mabukata su ci, ko a ba dabbobi, kawai sai a binka mata ruwa kawai, sai dai ka rinka ganin ta ta ina ta hanyar kwata tana fita. Shi ma wannan sai Allah ya tambaya, akwai abinci fa wanda duk abinci idan an rage, me kwan a gyara, a gyara, a kyautata, a kyautata, a ba wa mabukata, akwai wanda suna kewayewa suna bukatar abinci, fara'i ba, sau sai dai abin ka masa ruwa, da an binka masa ruwa sai dai bi kwata, shikenan ya tafi. Me yasa? Saboda suna da wadata, suna da ainihin wato rufin asiri. Da irin gidajen biki da ake zuwa, ana biki na alfahari, bikin alfahari da ake yi, a je a dafa abinci na 100,000 kaza, a gama a cicci a cicci, rabin nama ba a ci ba, rabin kaza ba a ci ba, duk a buɗe leda kudin a je a zuba, a je a banka shi a bola. Shi ma wannan sai Allah ya tambaya, saboda ai akwai wanda suke mabukata ne, akwai mabukata, duk abin da ka fitar da shi a garin nan wallahi akwai masu ci, akwai masu ci. To amma ya laita, wani sai ya ganin ci baya ne, ya za a yi zo yana haɗa ƙanzo a gidansa. To a rinka yin abincin kaɗan mana a gidanka ba sai an yi ƙanzon ba. Me yasa za ka barin matarka tana dafa abincin ya yi ƙoba, ko bara ku ba almajiri ba, ko mai gadin gidanku baya ƙoshi, amma kuma kuna zubar da abinci, mai gadin gidansa baya ƙoshi, amma kuma kullum ana bankar da abinci ana zubar da abinci. Wanda wannan wallahi ina gaya muku ya saba wa shari'a, kuma fa Allah ba zai bari ba. Wani lokacin barnar da mutum shi kadai zai yi, zai jawo ya shafi al'ummar da yake rayuwa da ita gaba daya. Kar a wulakanta abinci, kar a wulakanta abin sha, dan abin da aka samu a sarrafa shi, wanda ya saura a bawa mabukata. Kullum masallatan mu a cike suke, ana ta bara, kaga mutum ya tashi yana cewa dan Allah jama'a a taimaka mun da abin da zan ci yau, ba da abin da zan ci, dan Allah jama'a a taimaka mun. A gari irin na Kano ashe akwai mabukatan, ko ma ƙarya yake yi, wanda ya ce a taimaka mai da abin da zai ci, ko ƙarya ma yake yi, to ka bashi abin da zai ci mana, ka gani zai zubar ne ko bai zai zubar ba. Shi ba kuɗi yace ba, abin da zai ci a bashi abin da zai ci. Na wasu ƙarya suke, wani kuma wallahi da gaske yake. So ya kamata mutane mu ji tsoron Allah, kar mu aibanta abinci, kar mu wulakanta shi. وَكَانَ يَمْدَهُ الطَّعَامَ أَحْيَانًا وَنَزَلَ اللَّهُ يَكُنْ يَبْعَ أَبِنْشِي سُنَا دَوْنَ أَبِنْشِي لَأَكِيَ شِي دِشِي الْخَلُّ أَبِنْشِي نِرِسْكَ سَابَ سُنَا شِي يشي كَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا دَلَّا دَمِيَا دَأَكَيْتَ تَخَلُّ kaga ashe annabi yana yaba, kace ka madalla da tuwo miyar kuka, yawa bare da shi, madalla da dumame, yawa dumame yana da daraja, yana da kima kwarai da gaske. An ce a garin nan akwai wani wata mata mai yin dumame wanda suka san darajar dumame, wani ma wai daga Lagos yake aikowa, wai a jirgin karfe 7 wai a sa masa wai dumame, wai a kai masa wai haka dai, wani yake gaya mana ce to Allah wannan dumame yayi daraja. Ita kuma tuwo ne kawai take tuka shi, iya tukawa sai ya kwana, in ya kwana kawai sai a cakuɗa shi da miyar da wannan da nama da miya da komai, a yi shi ya dumama ya fararraka, yana dumin man aka zuba maka shi, in ka gyara ka bi da ruwa yini za ka yi kana ɗora ruwa kawai, musamman in ka samu na tuwon dawa lafiyayya, ai ba magana kwarai, ga lafiyar jiki, ba ruwanka da wani zirga-zirga, ga wane ne ga wane, masha Allah tabaraka, ga kwanciyar hankali. Duk wanda ya ci lafiyayyen tuwo tumame mai kyau ya sha ruwa ya tafi kasuwa to wallahi yini zai yana dora ruwa shi da bukatar abinci rana sai wajen karfe 3 da rabi amma nan kayan hayaniyar da ake ci wani wani wata wata taliya taliya wani indomie indomie tun daga kofar gida ana ma kidin mota kana fita zaka neme ta kasuwa ta ruwa ta ta da kayan kari rai mutum ya zauna yana ta dirkan kayan zaki da sassafe da girman ka da mai gida da kai da shekarun ka a zo a hada ma kayan zaki kana ta ci ga cikin ka dashi kana ta kumbura ciwo yana ta kama ka sai aka ci abinci mai kyau mai lafiya yawa wanda zai ce miki lafiyar jikin ka ba wai kayan ƙarya kayan kudai ba ni'mal idamul khallu liman qala ma indana illa khallun wani ne yazo yace ba mu da wani abinci in ba wannan abinci na khallu ba tatiban liqalbi man qaddamahu dan ya faranta ran wanda ya gabato da irin wannan nau'i na abinci ya bayar la tafdilan lahu ala sa'ir al'am an anwa ba wai yana nuna cewa babu abincin da yake kallo bane ba wa kana idza qurriba ilayhi at'am wa huwa sa'im idan aka matso da manzon Allah abinci yana azumi qala inni sa'im sai ya ce kai ni azumi nake baya aibantawa baya suka sai ya ce azumi nake hadisin bukhari kitabu siyam riwayar anas an malik wa amara man qaddama ilayhi at'am wa huwa sa'im an yusalli ya wato ai yad'u liman qaddamahu wa in kana muftiran an ya'kula minhu ya umarshi wato man qaddama ilayhi at'am wa huwa sa'im an yusalli wanda yazo masa da abinci alhali yana azumi cewa yayi addu'a kamar yayi addu'a ya fassara cewa ai addu'a ga wanda ya kawo abincin shi ake nufi ai addu'a ga wanda ya kawo abincin wa in kana muftiran idan kuma baya azumi an yi akula min hoto mutun ya ci sunna ne in an kawo maka abinci kana azumi to shikenan in an kawo maka abinci kana azumi to sai kai addu'a Allah sa albarka Allah sa ka da alkhairi idan kuma aka kawo maka baka azumi to ka ci wannan yana nuna mana muhimmancin dafa abinci a ba wani duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi Allah ya faɗa ya kai dan adam najin yunwa yaya baka ciyar da ni ba najin yunwa yaya baka ciyar da ni ba ai da ka ciyar da ni da ka samu kaza 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 sauransu so ciyar da abinci abu ne mai ladan gaske kwarai da gaske wani bawan Allah bari in baku labarin wato muhimmancin ciyarwa wato hatta arme kafiri wanda bai fa san musulunci ba mai tunani wanda ya san ya kamata to yana mai da hankali akan ciyarwa saboda ciyar da abinci wani abu ne wato mai matsayi wani bawan Allah ne yake neman wani abu a gwamnati ne yake nema kuɗi ne yayi aiki na kwangila miliyoyin kuɗi masu tarin yawa yayi kudin nan su fita suka gagara kawai wani musulmi sai ya ce masa in kana so to ka samu malamai haka ya ba shawara shi wancan ka samu malamai masana qur'ani ka dafa musu abinci mai kyau kamar wanda kuke idan za ku yi faci na biki a zuba kaji wadatattu da kayan tsotsi-tsotsi da shaye-shaye ka kira su gidanka ka ba su abincin nan su ci ka ce kowa ya zo da ƙur'aninsa an gama cin abincin nan wato za a yi addu'a malam mutum ya sa aka yi abinci na alfahari ba musulmi ba ne kar ka manta fa wata buƙata ce yake da ita a wajen gwamnati aiki ne na kwangila na miliyoyin kuɗi aka riƙe masa miliyan barkate ya karɓi wannan shawarar a matsayinsa na wanda ba musulmi ba ya dafa abincin nan mala na kata ya gayyato mutanen nan shi wannan musulmin shi ya dauko su ya kawo su to ƴan uwa ana bukata suka tafi ba ruwan su da gidan wai kafiri ne ko wani abu kawai su dai za su je su yi addu'a ba ina labari ne fa nake bayarwa yanzu ba ina magana halacci ko rashin halacci ba yawwa labari ne nake ba yawwa akan ciyar da abinci malam mutanen nan suka je suka zauna malam kowa da ya je ya ga yadda aka zuba abincin sai ya cire babbar rigarsa ya rataye ta tukun saboda zai yi gyara. Suka zauna mutanen nan malam suka ɗebi abincin nan hani'an mari'a, kuma aka ɗan ba su guri. Shi wancan ɗayan wanda ya gayyar yana can kan sama yana ɗan hango su, yana ba da labari ya ce wallahi ko awaki iyaka, awaki tumaki suna cikin mugun yunwa ka ba su abincin nan yadda za su ci shi kenan. Ya ce malam suka ci suka ci suka ƙoshi. Ka san malam sai suka yi ta dawo da manyan rigunan su, sauran naman sai su ta nadewa suna sa aljihu, wannan ma ya nade ya zuba aljihu, wannan ma ya nade ya zuba aljihu, sauran ruwan ya tattara ya tattara ya hada a gefe saboda ba a saba ci ba. Suka cinye abincin nan tas sauran abin da ya saura irin sau an yi shi a wadace, wani fa har bata rigar sa yake, wani babu ma abin da za su haka yi ta watsa su aljihu kawai ya ta zuba ce a je a yi wanki daga baya kawai. Ya ce ina ganin yadda suke wannan abin kawai sai hawaye ya zo mu. Shi ma mutumin sai ya karaya ya ce kai wala mutumin nan da ya zo sai ce ba sai kun yi karatun Qur'ani ba ku tafi gida kawai. Shi musulmin ya ce ka yi tawassuli da wannan, ka yi roƙi Allah ka ce dan abincin nan da ka ciyar da su Allah ya biya maka bukatanka. Ya ce aya ba za su yi karatu ba, ya ce ba sai sun yi ba, ai wannan abin da abincin kaɗai da suka ci ya isa Allah ya karɓa addu'ar ta, ba sai sun yi karatun Qur'ani ba. Su ma suka ta jin haushi ya ba a ba su kai karatu ba, aka ce ai kun gama karatu, ai kun ci abinci kun goshi an faranta muku rai. Shi dama mai Allah yake so a faranta bawa rai ko ba ka bane ba. Yace ku tafi kawai ku je ku yi addu'a Allah abin nan. Wallahi malam aka ce sati na zagayewa mutumin nan sai aka ce zo ka ruce kafiri ne fa. Yace kai saka addu'a yana ci kafiri kai ya samu wannan wasu ya ciyar da abinci. To wallahi Allah yana iya rufa maka asiri. Yanzu wannan kaga ba musulmi bane, ba mun karanta da ku a hadisi ba mantawa kuka yi, ba karuwa ta zo ta ji kare karuwa kuma kalli kare karuwa fa ta shayar da kare ruwa ya sha, ta dalilin shayar da karen nan ruwa Allah ya fe mata. Ba fa cewa astaghfirullahi Allah na tuba na daina karuwanci tai ba, kawai cewa aka yi dan ta bawa kare, duba kare fa kayan banza, kare ta bawa ruwa ya sha ya koshi Allah ya ce ya fe mata. To ina ga wanda za su tanadi abinci danye suna ba wa mabukata suna ci? Ina ga wanda Allah ya hore masa yakan iya dafawa ya bayar a ci? Ina ga wanda a gidansa ba shi kadai ke cin abinci daga ci sai matarsa ba? Ina ga wanda yake iya saya da yawa ya dauka ya raba mutane ya babba su? Da azumi din nan in ka ga yadda ake ba wa mutane abinci, kwanin shinkafa ɗaya in ka ga mutum wallahi sai ya kusa kamar zai masu jira kwano ɗaya. Wanda fa da yaji zai dafe shi ya cinye amma murna yake. Taliya katan nan taliya gaba ɗaya nawa ne? Bai fi 3,000 da wani abu ko 4,000 ba, guda 20 ne. To ka gwada ka cire ta ka je ka ba wa wasu mutane kwaya ɗaya kwaya biyu kaga irin godiya da za su yi maka. Wani shi ya kusa durkusawa taliya ɗaya da zai fasa ya je a gidansa ya ci shi da 'ya'yansa. So bayar da abinci wani abu ne da yake yana da muhimmanci kwarai da gaske. Annabi ya ce duk wanda ya jika hantar wani to sai Allah ya jikata su shi ma ran tashi alƙiyama lokacin da ake cikin mugun ishirwa. Ina ga wanda ya tona rijiya ake cikin ruwa? Ina ga wanda yake kaza? Ina ga wanda yake kaza? So wasu Allah ya taimake su sirrin da suke yi na bada taimako ba lallai kaga suna bada kuɗi haka haka ba, amma suna raba abinci wani lokaci kawai sai sha iska sai kaza. Ina yin wannan bayanin kuna mamaki wallahi malam in suka tashi yin abun nasu na riya. Ka san mutum ɗaya ko ɗan siyasa ko wani attajiri da yake neman suna a wajen wani mai kuɗi, ai wani ɗan siyasa ko wani gwamna ko wani basarake, ka san mutum ɗaya yakan iya sayan tirela shinkafa guda 20-30, tirela ta shinkafa 20-30 ya aika mutum ɗaya? Kuma mawadaci ne, watakila basarake ne saboda yana neman wata sarauta, watakila gwamna ne saboda yana neman wata kwangila ko shiga, watakila wani sanata ne, watakila wani kaza. Manyan nan haka mutum yana zaune kawai sai dai ga an turo mai trailer ta taliya kwaya kaza, trailer shinkafa buhu nawa ne a cikin trailer ɗaya, ton nawa ne kike ɗauka?
to akwai wani wanda yake wallahi wani attajiri sallah aka zo raguna sai da ya samu trailer guda raguna to sai da ya cika trailer guda ya aika wani sarki saboda yana neman shiga amma kauyen su ya ba su makotan su ya ba su ya yadda abu dukkan su wannan kauye a je a cika masa dukkan tafkan raguna a ce a kaiwa ne kuma ba lalle ma sarki ya ga ma ragunan ba za a ce kawai an kawo ne trailer guda ake saukewa saboda yana neman wani abu na duniya ba wai dan Allah ba hasara Allah ka kiyaye mu da ita to jama'a ku taimaka wa marasa wanda ba su da abin da za su ci da yawa akwai wanda suke kwana suna yi ne wallahi ba su da abin da za su ci wannan wani abu ne sananne kar ku dauka wani abu ne koyayye abu ne zahiri in gaya muku gaskiya abu ne zahiri ko abinci ne wata ran mai sai da abinci take ka je ka gwada ka ce da Allah abincin nan naki na nawa ne hajiya irin masu sai da abincin nan sai ta ta ce ma na 3,700 ne a na 5,000 ne a hajiya na 7,700 ne 7,700 ne gaba daya da miya da komai da nama a 7,700 ne duka abin bai wuce 7,700 ba zare 7,700 ɗin ka ba ka ce duk wanda ya zo ki ba shi bi ta bi lillahi kai tafiyarka ikhlasi Allah dan baka san ma wa aka ba ba wannan sai kai tawassuli da shi Allah ya biya maka wasu bukatun ka masu tarin yawa wani ne yana sai da ruwa yana da shagon ruwa yana sai da ruwa kaje ka sai fridge din gabaki daya ka ce yau duk wanda zai sai ruwa a kasuwan nan ko na sauran ka ce an ba shi bidiyo lillahi ka ji tsoron Allah kar ka dade sayarwa ka bayar saboda Allah ka gani tasha zaka je zaka tafiya ka sai leda fiya wata guda daya tana daga ta tana cewa jama'a ga ruwa wawa shi take ga hanyoyin samun lada masu tarin yawa amma shi dan baya barin mu mai wa kana yamdahu ta'ama nayi muku bayani ko wa kana idza qurriba ilayhi nayi muku bayani shi ma wa idza du'a ila ta'amin wa tabi'ahu ahadun fa shi kenan idan an kira annabi akan cin abinci sai wani ya bi shi wannan kuma ka'ida ce ta walima kenan ta gayyata na farko a shari'a ya koyan uwana a shari'a ba a zuwa walima sai an gayyace ka babu magana gayya sodi shi yasa ake son walima a gayyace ta tsari a zan yi waliyar mutum 20 zan yi waliyar mutum 40 na mutum 50 ka rubuta sunansu duka aika musu invitation ka aika musu gayyata wane su zo iya adadin wannan mutanen iya abincin da kai musu a gidanka ne a guest house ɗinka ne a ina ne a je a ci abinci to a lokacin duk wanda ba a gayyace shi ba bai halarta ya je ba manzo Allah ya ce duk wanda ya je gayyatar abinci da ba a gayyace shi ba to ya shiga a matsayin barawo faqad dakhala sariqan wa kharaja mughayyiran yayi sata ya zama gafiya ya zama tsira sarkin jido kuma ya fita ya canja tsarin da aka yi gayyata to shine nan mallam yake ce mana idan aka kiyaye shi akan cin abinci ashe sukan kira cin abinci su daji Larabawa Larabawa yana da karamci haka kurin ba biki ba ba haihuwa ba kuma sai ya sa ai abinci na nagarta a gidansa a yanka dabbobi mallam wace ne wata harka ya samu kudi su haka suke wallahi wanda mu mun kaurace wannan abun ba ma yi ya dan yi harka ya samu alheri sai ya yanka dabbobi da tumaki ya ta ayi abinci kawai ta gaji ta mutane shi a za a ci abinci kawai me ba abin da ya faru kawai kowa ya ce more ta bu kawai su haka suke shi yasa ga yau ana gayyata a can yau ana gayyata a can wani yakan yi duk juma'a wani yakan yi duk ƙarshen wata wani yakan yi in wata munasaba ta zo wani kuma haka kawai in ya sha iska yi wani in ya shiga damuwa ma kawai sai sa a dafa abinci ya ciyar da mutane in ya ga mutanen sun ci abinci sai ya samu daɗi kawai shi kenan ya manta to idan an gayyaci manzon Allah cin abinci sallallahu alaihi wasallam in wani ya bi shi to su kuma akwai masu bi gaskiya in wani ya bi a'lama bihi rabbul manzil to sai ya sanar da mai gidan ya ce wani ka kira ni cin abinci amma fa ga wani ya biyo ni kai kuma kai shiru kai tagumi kana jiran a bada izini ko ba a bada izini ba sai annabi ya ce inna hadha tabi'ana wannan biyo mu yayi baya cikin gayyata biyo mu yayi gashi nan inna hadha tabi'ana fa in shi'ta an ta'adana lahu annabi ya ce wa mai gidan in ka ga dama kai mai izini ya shiga ya ci wa in shi'ta raja'a in kuma ka ga dama a ce masa ya koma mallaka duba wani hadisi shi kuma ga yadda ya zo surarsa ina maganar tausayi, ina maganar duk akwai, amma tsari ne. Kaga ba za a ce ai wannan marwaci ne ya za a yi abin, to kai kuma dan kwadayi ne, wai kai ka in shi marwaci ne ya hana ka shiga, kai kuma dan kwadayi ne. Duk kun yi abin da yake ba abin nan ba, banda ma shi yana da dalili a shari'a tun da ya tsara abinsa. So waɗanda ake gayyatar walima daga ji kawai abokinka an gayyace shi walima, kace baran hau bayan babur ɗinka, to ka jefa kanka cikin harka fa. Dole in ka je sai ka nemi mai wurin ka ce ina neman izini idan dan shiga da Allah. In ya ga dama ya ce bismillah, in ya ga dama ce amana da Allah, kai hakuri ba mu kira da kai ba ka juya. Sai kai kona ka juya ka tafi. In ko ka shiga ba da izini ba, kana zazzare ido, an zo rabawa kai ma ka zauna aka miƙa maka, ka san me ka ci. Wani ma hadisi ya inganta ce faqad dakhala sariqan, haka annabi ya ce ka shiga a matsayin mai sada. So gwanna ma ka nemi izini. Kuma akan ya kaɗin annabi yakan tafi da mutane sai su abu su ce bismillah bismillah bismillah. Saboda asalin gayyatar ba su zuwa kai ba, don kar ka jefa mutum cikin haraji. Sannan annabi yakan yi zance a kan abincinsa, in yana cin abinci ba shiru yake ba, wani zai iya tambaya to a shari'a ana cin abinci ma a magana ne, a ana yi. Kana ya tahaddasu ala ta'amihi kama qala li rabbihi, kamar yadda ya ce wa agolansa wata rana, sammillaha wa kul mimma yalika, ana cikin cin abincin ne ya ga kamar ko bai yi bismillah ba ne, ya ce kai ka yi bismillah. Kuma ya ga yaron hannunsa yana yawo, sai ce kai ka dinga cin gabanka. To haka idan kana cin abinci da yara, ko kuma akwai manya amma masu kwakwalwa irin ta yara, manya masu zuciya irin ta yara, kaga mutum yana cin abinci amma yana yaranta, an sa abinci a yalwacin hannunsa yana ta yawo, ya ɗauko gaban wannan ya ɗauko gaban wannan, ƙauyen shi ne da rashin wayewa. To sai a yi wa mutum gyara a ce a ɗan ci gabanka da Allah. Kun fahimce ni? Sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Wa rubbama kana yukarriru ala adyafihi ard al akli alayhim. Ga wata falala kuma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan baki suka zo masa to yakan maimaita musu bismillah a zo a ci abinci. Ko da mutum ya ce alhamdulillah ya ishe shi, bayan wani lokaci sai ce malam ga abinci ba, saboda wani ko yana da fulaku ne, abinda Fulani suke cewa fulaku, an gane ko, yana da kawaici, yana so sai ce alhamdulillah, kuma wallahi yana so. To kar kai mai kai daya, in kace masa bismillah ce alhamdulillah, kar kai murna kace to ai alhamdulillah, kaje ka tashi da abincin, a'a bayan an jima kun kace malam ka dan taba dai, a'a alhamdulillah, a'a ka dai taba, sai wani ce to shin ka mata barin taba, to in ya zo ya mazo kuma shi za a tashi a bari a kwana. Kaga da an yi zo ya ci yake ci, ashe yana jin yunwa yana bukata, da yarin gumi kwanan nan to sai ka tausaya wa kwanan nan. To kaga anan gurin wato nauyi yake ji da fulaku yasa bai shigo ya ci ba. To shi annabi yana da siyasa, sai ce a bismillah, kin an jima sai ce a bismillah, kamar yanda wato masu karamci suke, shine malam yace miraran kama yaf'aluhu ahlul karami, kamar yadda ma'abuta karamci suke, duk mai karamci in ya gayyace ka gidansa ko ka zo wurin da yake yana cin abinci, to yana yawan maimaita ma da Allah a ci abincin nan. Ko ma wani ma zaka ce baraka kyautawa ba, ni gaskiya baka kyauta mun ba, ya za a yi ka zo gidana baka ci abinci ba, ni ban ji daɗi ba, sai ka zo ka ɗan taɓa kaɗan, kai kuma an gayyace ka za ka ci abinci, in dai har wani ya ce ma bismillah kana bukata, kace to masha Allah ya gyara maka guri ka ci abincinka, ba haramun kai ba, tunda kana bukata ka zo ka cutar da kanka. Wani fa yana maka bismillah dama ta ciki yake maka, ba so yake ka ci ba, to ka gyara zaman ka, ba dazun nan baka ji an ce ga wani balarabe ya taho ma ba sallama ba, yazo ya tsoma hannunsa kawai, annabi ya hana shi ne saboda bai yi bismillah ba. Kama kana kamar yadda yazo a cikin hadisin Abi Huraira da yake magana akan nono, wa kana idza akala inda qaumin, in manzo Allah yana ci abinci a wajen mutane, lam yukhruj hatta yad'u lahum, baya fita daga gidansu in dai ci abinci a wajen su ya musu addu'a. Wannan sunna ce, in ka je gidan mutum ka ci abinci to ka daga hannu ka roƙan masa Allah, ya Allah ka saka wani, ya Allah ka bashi lada, ya Allah ka yi albarka a cikin wannan. Ina fata ana fahimta. Wa zakara Abu Dawuda anhu fi qissati Abi al-Haytham fa akalu falamma faragu, suka ci abinci yayin da suka gama, qala asibu akhakum, to ku yi wa dan uwanku sakayya. Sabai ne aka shiga aka ɗebi girki sosai aka ci abinci, za a tashi annabi ya ce to sai a saka masa ko, قالوا يا رسول الله وما إصابته يا من ذا الله يا أكي ساكن كامسا قال إن الرجل إذا دخل بيته أي شيء مفين إن أنشبه جدنسا فأكل طعامه أكا تشيمس أبنشنسا وشرب شرابه أكا شامس أبنشنسا فدعو له تو الدعاء أكي مسا سيأروك مسا الله فذلك إصابته تونن شيني يمس ساكيا so in kun je gidan mutum kun shi abinci kada mutum ya baka abinci ka ci ka more ka gama kawai ku ce hira a aka ce jazakallahu khair jazakallahu khair am ata'amakum al-abrar masu biyayya ga Allah sun ci abincin ku Allah ya gafarta muku zunuban ku ka ce wani Allah ya fi maka ko kuma ka ce at'amakum Allah kama at'amtumuna Allah ciyar da ku kamar yadda ku ciyar da mu wani Allah ciyar da kai a gidan aljanna wani Allah ya saka kai alhamdulillah mun gode to haka ake yi ba wai a ci kawai a dage riga a tafi ba wa sahha anhu annahu dakala manzilahu laylatan faltamasa ta'aman ya inganta wata ran annabi ya shiga gidansa da daddare ya nemi abinci fa lam yajidhu bi samu fa qala allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani ya ubangiji ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan ma ita ce addu'ar da ake yi wa wanda aka ci abinci a gidansa wa kana yad'u liman yudhiful miskin masakina wa yusni alaihim annabi yana yin addu'a ta musamman ga wanda ya dauki bakuntar miskinai kuma yana yi musu yabo duk wanda yake taimaka wa mutane yana ciyar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a wa kana la ya'nafu min mu'akalati ahadin saghiran kana aw kabira annabi la ya'nafu baya kin ya ringa cin abinci da kowane mutum yaro ne ko babba yana cin abinci tare da yaro yana cin abinci tare da babba kada ce kidan la yara ne wannan ku tashi ku ba mu guri ku tashi ku tafi ku tafi a'a annabi yana cin abinci da kowa qurran aw abdan dani ko bawa wa ya'muru bil akli bil yumna kuma annabi yana umarni da a ci abinci da dama kamar yadda mun yi bayani a karatun mu na satin da ya gabata cin abinci da dama musulunci ne cin abinci da dama addini ne cin abinci da dama karamci ne shari'a ne ku koya wa ƴaƴan ku su rinka cin abinci da dama kuma ku rinka cin abinci da dama amma za ka rinka ganin taruruka na manyan mutane ka rinka gani wasu na cin abinci da hannun hagu ko idan mutum ya shiga cikin arna ana cin abinci ko sai suna ci da hagu shi ma sai cin abinci da hagu wannan ba daidai bane wayanha ani shimali kuma yana hani akan cin abinci da hagu waya qulu inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimali kuma annabi yana cewa shaytan yana ci da hagu kuma yana sha ne da hagu kaga mutum musulmi yana shan lemo da hagu musulmi yana karya kashi da hagu musulmi yana cin kaza da hagu ba wai dan ciwo ko kuma hannunsa daya ba wa muktazahu tahrimul akli biha abinda abun yake nufi shine haramun ne a ci abinci da hannun hagu fa huwa sahihu shine ingantacce wa amara man shakau ilayhi annahum la yashba'una ya umarci da yayi umarni ga wadanda suka kawo masa ƙara cewa su fa suna ta cin abinci amma fa ba sa fa koshi la yashba'una ba sa koshi wai suna ta ci ba sa koshi annabi yace to an yashtami'u ala ta'amihim in za ku ci abinci ku rinka haduwa duk wanda suke kukan ba sa koshi to a rinka yin ciyayya a rinka haduwa wala ya tafarraku ku daina rabuwa kai ka ci ba koshi ba kai ma ka ci ba koshi ba duk abincin da kuke so ku ci ku koshi to wane ka wana sa wane ka wana sa wane ka wana sa a hadu a ci wala za ku ci har sai kun rage na wani ma ba ku ci ba saboda albarka da take sauka a cikin tarayya wajen cin abinci wani yazkuru smallahi alaihi sannan abu na biyu bayan an hadu to aifa bismillah din ba haka ba akwai wanda zai zo ya taya su ci ba sani ba shine shedan wa ruwiya anhu annahu qala azibu ta'amakum bi zikrillahi azza wa jalla an ruwaito annabi yana cewa ku narkar da abincin ku da ambaton Allah idan kun ci abinci to ku yoyita zikiri kuna ambaton Allah mai girma daukaka wala tanamu alaihi kada ku rinka cin abinci ku yi bacci kawai ku ci abinci ku yi bacci fa tafsu wa qulubukum sai zukatan ku su kekashe wannan hadisin bai inganta ba ibnu sunni ya rawaito shi a cikin amal yawmi al-laila riwayar na Aisha wasu ma malaman sun ce mawdu'i ne amma dai ma'anarsa tana da kyau ba laifi bane yin lalle mutum ya ci abinci ya ambaci Allah kuma lafiya ta tabbatar da kuskure ne mutum da ya ci abinci ya kwanta hadari ne mutum yana cin abinci ya kwanta hadari ne shi yasa ake so mutum ya rinka cin abincin daransa da wuri ya ci abincin daransa da wuri amma ka cika kwanta shi yake samar da yake fatinin yasa mutum kitse yayi ta taruwa a jikin sa daga nan cholesterol yayi masa yawa daga nan hawan jini ya rinka samun sa cin abinci a kwanta bacci yana jawo ciwon suga yasa mutum ya kamu da ciwon suga koda yana yaro karami bai da shekaru saboda da ya ci kwanciya yake ana so in ka ci kadan mun motsa haka a cinis likitoci suna cewa awa biyu awa daya da rabi indai ka ci abinci amma ka zo ka shirye cikin ka da tuwo ko ka shirye cikin ka da abinci ka goshi din nan sai ka je bacci musamman inda fanka tana kada ka sai ka ci shin gida mutum ya kwanta cikin yayi him sai dai ka ji yana ta gyada da gare kar to wallahi poison ne akwai hadari ku tambayi likitoci za su ga muku kuma da yawa daga cikin cututtukan da suke samu yana da alaka da wannan kuma galibin kuma Allah ya jarrabe mu sai mun gama harkokin mu gaba ɗaya muke komawa gida ga abincin ka ga gado jama'a ina maimaita muku wannan hadari ne cin abinci a kwanta lalle idan ka ci abinci to ka fita kofar gida ko ka dan je ka zagaya ka dawo in ba haka ba kuma ka hakura da cin abincin ka dan ci wani abu mai sauki ko ka samu dan shayi ka sha yana ragewa ko ka dan ci wani biscuit ko kuma in akwai ganye shi ganye komai yawan sa bai da illa inda zaka ci ganye cikin kwanan sha kai kwanciyar ka bare cutar da kai ba wannan bai da illa akwai wani nau'i na makaroni ko taliya wanda bai da nauyi a cikin cikin mutum in aka ba dan kadan ka ci ka sha ruwa ya isa ko ka sha ruwan zafi ya isa ko ka samu wani abu dai haka mara nauyi ka kwanta ya isa amma mutum ya cika da kansa kaga jikin yayi nake nake yazo ya kwanta akwai hadari wannan ciwukan tabbas ko rige zo karka yi duk wanda yake da wannan dabi'ar bai zai taba rubuwa da ciwon suga ba ko bai zai taba rubuwa da hawan jini ba saboda yana da illa ba karamar illa ba akwai analysis da likitoci suka ce man da lokaci dan lokacin mu yayi sai mu tsaya amma yana da hadari yaro kake ko babba kake ko wane ne karka yi kuma ko yaran mu ne mu daina sabar musu da haka kuma shi ke sa mutum ya tutun bi ba gaira ba dalili kullun jakarka a ciki kai ba kaji kake ci ba komai ba annan haka da sauransu yana da illa kuma yana kawo kaga wannan hadisin zai bi inganta ba wala tanamu alaihi kar ku yi bacci akan abinci kar ku yi shi sa ake so mutum ya dan karkada wani ba a yan takardu ne zaka duba a ka dan dauki wasu rigunan ka kwaya biyu kace wani ka dan wanke su ka gane a ka shiga cikin wani abu haka mana ka zama dai busy haka a ka dan fita kofar gida ka zauna haka ka dan sha iska a ka dan je gurin wani mai shago ka je ka dan siyo wani abu haka dan taka wannan da zaka yi a akwai fili ne a gidanka ko benan gidanka ne kawai kai tawa kace bari ka wasu 350 haka sai je ka dawo wa ahra ay yakuna sahihan ka gani bayan ya kawo zancan ibn al-qayyim ku duba gani a gaban ku wannan shi yafi dacewa mutum ya zama yana da lafiya yace wat tajribatu tushhidu bihi experience shine tajruba experience ya tabbatar da haka kada wucin lokacin su ibn al-qayyim ba kar ka ci abinci ka kwanta kuma yau da gobe ta tabbatar so duk wanda yasan yana zuwa na diban dan girkin sa da dare kwanta to na farko ka gayyato kanka tsufa da wuri na biyu kuma ka gayyato kanka cututtuka masu sarin yawa shi yasa mutum ya samu dama dab da magariba ya ci abincin sa ya gama wasu ma ba sa ma ci abincin dare kawai shayi ne yake sha in ya sha shayi da dan biskit ko dan wani dan kek ko dan wani abu haka ɗaya biyu shikenan sai ya kwanciyar sa iya karanta cin abincin ka iya lafiyar ka iya loji kuma iya tarkacen da zaka tara a kanka na ciwo da cuta Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh